sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki, muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 6 ga watan Nuwamba shekarar 2023. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa wasu mazauna birnin Maiduguri a jihar Bannin Najeriya na korafi kan rashin samun tallafin rage raɗaɗin cire tallafin man fetur.
Wallahi abin da ba za ka iya ce gashi ba, ni dai maganar da zan ce shine ban samu ba, amma watakila masu rabo wanda Allah ya sa suka samu su sun samu.
Za ku ji abin da hukumomin jihar ta Borno ke cewa. Muna kuma tafa da shirin zauren matasa wanda Nasir Adamele Kaya zai gabatar. A wannan makon zauren zai nade tabarmarsa a tattaunawa da ake yi da matasa a ƙasar Kamaru. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a barkanmu da hantsi ga labaran duniya mai karantawa Hawwa Sharif. A jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kai wata ziyara bazata a Baghdad, inda ya gana da Prime Minister Iraki Mohammed Shiar al-Sudani. A yayin ganawa, Blinken ya buƙaci Prime Minister na Iraki da ya gano da kuma hukunta waɗanda ke da alhakin ci gaba da kai hare-hare akan dakarun Amurka a ƙasar ta Iraki, da cika alƙawarin da Iraki ta ɗauka na kare dukkan wurare da ke ɗauke da dakarun Amurka, kamar yadda gwamnatin ƙasar ta Iraki ta nema. A 'yan kwanakin nan dai an kai hare-haren harakoki da jirage marasa matuƙi a kan dakarun Amurka da ke Iraki da Siriya, a yayin da dakarun Amurka ke ƙara nausawa yankin gabas ta tsakiya domin tauna tsakuwa a yata ji tsoro a ayyukan da suke tallafawa. Blinken ya karɓi bayanan tsaro game da barazanar da ake wuce biyun Amurka a ofishin jakadancin Amurka tun gabanin tattaunawar shi da al-Sudani na sama da sa'a guda. Da yake magana da manema labarai a ƙarshen ganawar ta jiya Lahadi, Blinken ya ce al-Sudani na aiki da dakarun tsaron shi da sauran jami'ai domin ɗaukar matakan da suka dace na magance hare-haren da ake kaiwa dakarun Amurka da kuma magance afkuwar hakan a nan gaba. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a jiya Lahadi cewa sojojin Rasha da ke Ukraine na fuskantar wahalhalu iri daban-daban a yakin da suke yi da Ukraine. Rahoton sirri na kullun-kullun da Burtaniya ke fitarwa ya ce sojojin sun koka a yayin wani taro kan harkokin soji a birnin Moscow, cewa sun kasance a jiki cikin ruwa tun daga ƙasa har sama a tsawon makonni a filin daga, suka kuma kasa haɗa wuta domin dafa shayi saboda gudun kada sojojin Ukraine su fahimci inda suke. A wani labarin makamancin wannan, shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya buƙaci ƙarin tallafin kuɗi daga Amurka domin fuskantar hare-haren Rasha, ya kuma gayyaci tsohon shugaban Amurka Donald Trump zuwa Kyiv domin ya gane wa idanunsa irin girman abin da yakin ya haifar. Zelensky ya ce da sannu za a ja dakarun Amurka shiga gagarumin rikici a Turai ta fuskantar yaƙi da Rasha, muddin dai Washington ɗin ta ƙi ƙara taimakon da take bayarwa. Cikin wata hira da kafar talabijin na NBC a shirin Meet the Press, Zelensky ya ce idan Rasha ta gama kashe mu baki ɗaya, za ta koma kan ƙasashen NATO, a lokacin kuwa aika 'ya'yanku maza da mata zuwa fagen daga. A makon jiya ne dai Majalisar Wakilan Amurka da Jam'iyyar Republican ke jagoranta ta amince da wani ɗan ƙware-ƙwaren kasafin kuɗi da ya samar da tallafin kuɗi dala biliyan 14 da miliyan 300 ga Isra'ila ba tare da ba da kosisin kwabo ga Ukraine ba. A jiya Lahadi ne ƙauya wanda ke yanki mai tsaunuka a arewa maso yamma na ƙasar Nepal suka ƙona gawawwakin wasu da suka halaka sakamakon wata girgizar ƙasa da ta afku kwanaki biyu baya. Girgizar ƙasar mai ƙarfi ta laƙume rayukan mutane 157, wasu dubbai suka rasa matsugunansu. An da ya ɗauki gawawwaki zuwa kogin Beri, inda aka ɗora su bisa wani gadon kara. Masoya da 'yan uwa suka ɗora furanni a kansu kafin daga bisani su banka musu wuta. Jami'ai sun ce lamarin ya faru ne a ƙauyen Chuari da ke yankin Jharkhand, wanda yanki ne da ya yi suna wajen afkuwar girgizar ƙasa, inda aka tabbatar da mutuwar aƙalla mutane 500, wasu 52 suka halaka a makwabtan ƙauyuka da ke yankin Runcorn, wasu mutane 184 kuma suka jikkata.
To nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar. A jihar Borno da ke shirin arewa maso gabashin Najeriya, wacce rikicin Boko Haram ya ɗaiɗaita, wasu jama'ar jihar na korafi kan rashin samun tallafin da ake rabawa. Sai dai hukuma ba da agajin gaggawa a jihar ta ce rabon kayayyakin zai kai ga kowa, domin har yanzu ana ci gaba da rabon. Kamar yadda za ku ji wannan rahoto da Haruna Dodabi ya aika mana daga Maiduguri.
Jihar Borno da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya da kuma rikicin Boko Haram daidaita na da fuskantar matsalancin rayuwa sakamakon rashin isan tallafi da aka ce an raba faɗin jihar, da kuma al'umma da dama ke kukan cewa ba samu wannan tallafi yayin da gwamnatin ta ce tana nan tana kan wannan rabo. Jihar Borno da ke da mutane fiye da miliyan 5 na cikin wani hali ne na kakani gari, ganin cewa an samu karuwar matsala na batun cire tallafin man fetur da faduwar darajar naira da ma uwa uba tsadan kayayyakin abinci ke da zama wani babban annoba a kasar. Jihar Borno da ita ce kadai jiha da ke makwabta da kasashen Afirka uku da suka da Niger da Chad da kuma Kamaru, wanda kasarin abinda dukkanin kasashen ke dogara a kai na fitowa ne daga jihar Borno. Ganin yadda kyakkyawan dangantaka take tsakanin kasashen guda uku da kuma yadda ake zamantakewa mai kyau tsakanin mutanen waɗannan kasashe, har ma iya cewa wannan batu na cire tallafin man fetur da ya fadda matsaloli da dama tarayyar Najeriya ya shafi waɗannan kasashe. Duk dai inda tunye zaga ya kuma tambayi jama'a game da wannan rabon tallafi da ake cewa an yi, yawancin mutanen na cewa an siyasantar da wannan rabo ne don ma ban san ana yin ta ba. Kama abinda wasu al'umman jihar Borno ke cewa
ban samu ba, kuma ban san ma ina ake raba,
kuma ana ta raba aka ce ya mutane masu kananan gari.
Wallahi abin da ba za ka iya ce gashi ba, ni dai maganar da zan ce shine ban samu ba, amma watakila masu rabo wanda Allah ya sa suka samu su sun samu, amma mu kan ba mu samu ba, dan sai na kusa da nima ni ban ga wanda ya samu katin ba, ban sanya ake a raba wannan abu wallahi. So gaskiya ya kamata gwamnati ta zona ta duba yanda ake raba wannan abun, ta san yanda za ta raba shi, saboda yanda ake raba wayansu ƴan siyasan ma kansu suke raba su tara a cikin gidansu su yi amfani da shi.
Tallahi ba mu ganshi ba, saboda ba mu san ma inda yake ba. Mu dai muna da katin zabe, amma mu an ce mu ba ƴan siyasa ba, so ba za a ba mu, mu kawai zabe ne namu mu je mu dangula.
An raba abinci da dama cikin wannan gari, wani bai sai ku wani bai same ku ba?
A'a, ba ma ganin ko in ba mu samu ba.
Muna jin labari da an ce ana rabarwa, amma mu dai ba mu samu ba.
To kamar ana raba angwani ne da kuma marasa karfi haka a cikin angwani, ganin cewa kuna cikin waɗannan mutane, kamar ba sa ku a cikin lissafi ba ne?
A'a, ba samu ba gaskiya, don ba mu san ne da ake ɗaukar listin abun ba ma, sai dai mu ji wani an ce wani an ba su, amma mu dai ba mu samu ba gaskiya.
Ga wani malami ya kamar wannan tallafi ya same ku?
A'a, bai same mu ba, ko ido shi ma ba mu gani ba muka, ko ido ma ido abincin ba mu gane, sai dai mu ji amma na ce wai cikin dare aka raba, aka dinga raba takardu dai, amma mu ba mu gane.
Mu tallafin nan da ake badawa mun ji dai an ce an bayar a gidan radio ba, muna ji amma gaskiya ba mu gan shi ba, mun ba ga alamun shi ba, amma ba mu sani ba ko nan gaba akwai wani tallafin daban da zai fito za mu samu, amma a yanzu kan gaskiya ba mu gani ba, dan ka ce mana ma ba ai mun ga mu yadda gaskiya.
Dr. Sa'idu Barkindo shine shugaban samar da agajin gaggawa na jihar Borno, wanda ya kasance ɗaya daga cikin hukumomin da suke wannan rabo. Ga kuma abin da ke cikwa
a burin mai girma gwamna Professor Babagana Umar Zulum ya ga ya tallafa wa kowa da kowa, amma lokaci daya ba zai a ce an ba wa kowa nan take a lokaci daya ba, sai dai aka kasashe gun kashi kashi. Yanzu dai an fi mai da hankali akan iyalan da suke cikin kuncin rayuwa, wanda kuma suke cikin tattalin arziki mai tsanani, to su ne wanda aka fara ba da tallafi, kuma an bukaci kamar mutane magidanta guda 400 a yanzu dai ake so.
Kamar wannan ganan hukumi kamar ne na jinna ne ko cikin birnin Maiduguri ne ko haka mai dangal yakan?
Dukkan kananan hukumomi 27 nan duk an kuduri ne za a bayar.
Dr. Sa'idu Barkindo kenan shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno ke bayani game da yadda suke rabon tallafi a jihar da kuma wasu ke kokawa akan rashin samun wannan tallafi. Haruna Dodabi, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Ƙungiyoyin Red Crescent da masu yaɗa manufofin agaji na Red Cross na duniya a Najeriya sun yi kiran da a gaggauta kaiwa Najeriya ɗauki domin kare ta daga fadawa cikin fari. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ruwaito cewa kashi 15 daga cikin 100 na al'ummar ƙasar a halin da yake ciki ba sa samun isasshen abinci, kuma adadin na ƙaruwa, kamar yadda Gibson Emeka ya ruwaito daga babban birnin ƙasar Abuja. Wata mazauniyar Abuja, babban birnin kasar mai suna Ruth David, mai shekaru 41 a duniya, da ta tsere ma harin Boko Haram daga ƙauyensa da ke jiha Borno a arewa maso gabashin kasar, ta bayyana yadda ita da iyalanta ke fama da matsanancin ƙarancin abinci. Ta ce, abincin da muke ci baya maganin yunwa, ana dai ci ne kawai ana maneji, akan ci kaɗan sai a cika ciki da ruwa. A lallaɓi yara su yi bacci, ta ce abinda suke yi kenan har kwanan gobe. Madam Ruth ta ƙara da bayyana cewa al'amura sun ƙara tsananta a yanzu saboda ba a samun tallafin abinci a sansanin 'yan gudun hijira daga ƙungiyoyin jin ƙai sakamakon matsanancin halin tattalin arziki da ake ciki a Najeriya. Wani mutum da ba a san kowane ne ba ya yi wa wani ɗan jarida mummunan kisa a yayin da yake gabatar da wani shirya tashar talabijin a kudancin ƙasar Philippines da mutane da dama suka shaida a yayin da yake suke kallon shirin kai tsaye ta kafar Facebook. 'Yan sanda sun bayyana cewa maharin ya shiga gidan ɗan jarida mai suna Juan Jumelon a matsayin mai sha'awar sauraron shi, inda daga bisani ya harbe shi sau biyu aka a daidai lokacin da yake gabatar da shirin safe kai tsaye a garin Calamba da ke yankin Misamis Occidental na ƙasar Philippines a jiya Lahadi. Maharin ya fizge sarƙar zinari da ke wuyan ɗan jaridan kafin ya arce da wanda suke tare da shi a bisa babur. Da daɗewa dai, ƙasar Philippines ta kasance ƙasa mafi haɗari ga 'yan jarida a duniya. Ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasar Philippines ta ce Juan Jumelon shi ne ɗan jarida na 199 da aka kashe a ƙasar tun shekarar 1986.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To shirin na zuwa muku ne akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Kafin mu ci gaba da shirin, a shakata da wannan waka.
Talakawa ma na magani kaga dan tilar makula da su tun da jirgin nan Yamani shi jirgin nan Ingila to ja kada da Italiya in ya dan koka ya kajiya bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan kaza ga cikin Lagos kuma ga ba da shi ga laina shi ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubu babban kantikin su dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolaran da ne jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa don muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin birni gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kun tuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina
kuma da yanzu kuma ga shirin zauren matasa.
Zauren matasa.
Masu sauraro barkanmu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA. Shirin da ke taɓo lamuran da ke ci wa matasan tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. shiri na ƙarshe na zauren matasa da ya sauka a jamhuriyar Kamaru, wanda kuma ya tattauna kan gujewa kishi mai zafi a gidaje da kan kawo cutarwa tsakanin iyaye, musamman ma dai matasa, inda mata kan iya cutar da miji ko mijin ya cutar da mata, tamkar ana zaman ƙiyayya ne, maimakon kuwa hakan ya kamata ya zama zama ne na mutunta juna. Wakilinmu Muhammad Rabiu Danba ya tara matasan don zantawa kan muhimmin darasi da amfani da shi ta hanyar da ta dace zai kawo riba, amma akasin haka za a iya samun akasi, wannan darasi kuwa shine kishi. Idan matasa za su yi kishin ƙasa ko kishin samun abun dogaro da kai ko ko neman ilimi za su rabauta, amma matukar kishin ya zama zai kawo hasada ne ko ƙiyayya, to ba shakka za a iya samun dana sani. Wannan ma shine karo na farko da shirin zauren matasa na BOA ya sauka jamhuriyar Kamarun, inda matasan suka bayyana abinda suka fahimta ga wannan babban darasi da kuma ba wa sauran ƴan uwansu matasa shawarar hanyar da ta dace su bi. Matasa, kamar kullum, ku biyo ni mu shiga zauren.
Abin da yayi gani kokolwa ya dauka ya tura mata da shi da kuma za ta ji zafin abin yau koda kai gagarumin malami ne a gari kai koda gidan mu ne kai fice zaka samu a cikin gidan kun in wani na fishi da wai ina dalili ka zama ficeccen malami to shine anawo ganin wannan ne ake nufi da kishi.
Annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya je gumbo kwa kwana 40 da zai ba karban ibadan shi kishi irin na tsakanin ma'aurata kishin bai da kyau, amma ba za a ce ba za a yi kishin ba don kishi abu ne daga Allah.
Na biyu kuma maganan kishi a cikin Alkur'ani Allah ya magana yana cewa in za ku yi aure shi Allah ya fara da biyu fanki ma da balakum min nisa'i masana kaga biyu Allah yace a sha hada kishiyoyi kenan wasu la sawaru ba biyu Allah yace ko zuwa uku ko kuma hurhudu in za ku iya adalci in ba ku iya ba to ku komo kan daya to anan shi kishi tsakanin mata ta wani bangaren kishi yana sama ma miji kwanciyan hankali yayin da ya hada mata yayi guda biyu wani kuma namijin din jin dadin auren shi da matarsa ta farko ne yake sa shi ya karo mata kishiya domin da ji dadi saboda ta huta su raba wato hidiman gida wani kuma bana'in matarsa ta biyu shine yake sa shi ya ce kamar yanda iyayen mu suke cewa maganin mace she mace ya sa shi ya karo wata matar din domin ta zo ta zama mai wannan abokiyar gasa idan ta ga wancan ta jara halayyanta tana killace miji irin abubuwan da ta lura ta tsokaci ta ga wannan ba ta yi ita ta zo tana mai wannan miji da dan kisisina da dan kyautata masa wajen kwanciya da shauransu idan ta ga wancan ba ta yin wannan ta yi la'akari ta ga wancan kazami ya ce ko kuma bata damu ba in miji ya dawo shi zai cire takalmin shi a kofar daki ya shiga daki shi zai gyara gado shi zai dibi ruwan wanka wannan in ta zo ta samu tana wancan tana haka ita kuma in ta zo di miji da ya dawo in ka wasa fira ta tube mar takalmi ita za ta dauki takalmin ta shiga cikin daki ita ce za ta dibi ruwa ta dumama da ya zo ta juye masa abinda da bai gani a can sam ya ga ana yi masa anan kaga anan dole hankalinsa zai karkata to ita wancan in har ta ga hankalin miji ya karkata akan wannan da ta zo daga baya kaga dole za ta gyara yanzu kan ya zama gasa.
Kuna sauraron shirye-shiryen Hausa na VOA ne daga Washington DC. Akwai kira ne ga matasa don gane amfanin kishi.
Mazaji da yawa suna wahala suna karubalantan matsaloli irin wannan da irin mata wanda suke da mata daidai. Amma kana zaune mace daya yadda ta saba cin sarautanta in kai wasa ko ruwan wanka ne idan ka tambaye ta ba ni ruwan wanka sai ta ce maka ruwan na kan wuta don Allah je ka juye in ka juye ka dora min nawa. Tana zaune a binta in kana neman sabulu ta ce maka ga sabulu a gurin wanke wanke zo ka dauka. In ka ci abinci kana neman ruwan wanke hannu a ce maka a ga buta a waje zo ka wanke hannu. In ka shigo ka samu ba jara ma gado ba kana so ka kwanta ka tambaya ya gadon naka ta ta hannun ka ciwo yake in ka jara ka kwanta she mai faru aikin ba ta yi yani alhalin abinda bata saba maka bane to kaga wannan matsala na nan a wannan irin fanni to yayin da ka auro mace wanda ta san a jara maka gado a dumama ma ruwa a wanke ma takalmi wanke ta wani ataji ne mace za ta wanke ma takalmi so biyu ma duk lokacin da suka zo za ka fita she ta tambaye ka wani takalmi za ka sa in ka ci wannan nasa da safe ta dauka ta goge in ba mai gudun ruwa bane ta wanke maka kamun ka gama abin da za ka yi kana cin abinci ka kawo maka garuwan wanke hannu mai dumi da sabulu garuwan sha duk abin da kake bukata ana kawo maka
abincin ka kuma akan kari wata matan wallahi in ka sa shayin safiya shan kai ka azahar ko karfe 2 in ba da kai ne ka jin da wannan a gidanka ba to wannan kina daga cikin wato bangarorin da aliyar kishi yake kawa da mai kyau da mara kyau to wata matar kuma saboda bala'in kishi har ya kai ta mata ya sa ai asarar rai ta mata ku da yawa da suke ciyar da mazajin su guba don ya ce zai musu aure irin haka yana faruwa da miji ya wani ma an daura auren miji na kokarin tarewa kawai mata ta bashi guba ya ci ya danna lahira wai a fasa a rasa wai ni za ta zo ta samu ce giyar na zon da miji na shekara da shekaru kawai a aure da domin ta zo ta gaje min gida wai wai to shi ma ba zai zauna ita ma barata more shi ba kawai a danna ma miji arata dai maganin bera a tura shi lahira wai akan yake shi da yawa irin waɗannan matan kuma suna nan to kishi wayansu kishoyin kuma matan suke yi wa illa wansu kishoyin an jiya an kawo matan da aka kawo nan suka da miji hankali sai ya karkata saboda irin kyautatawa da yake samu ta bangaren ita amaryan bai samu a can a shiga gurin boka ko a hada mata da barkewan jini ko a haukata mata ta shiga duniya ko a cutar da ita yanda miji ba zai dadan sake moranta ba wani mata fara aihuwa musamman kuma matan da su kun suna gidan miji suna haifan ƴaƴan mata a zo a wuri kisha daga zuwa da zuwa ta fida na miji shikenan ta zo gaje mana gida kaga ni da muna ni da yana zamu ga gida sai ga ta zo ta fida na miji su da na miji na shije bugu na biyu ta kuma fito da na miji to shikenan in ka wasa da ita matar da ƴaƴan gabaki da shi an raka su to wannan kuma yana daga cikin mafi bala'in girman abin da kishi yake kawo a cikin wani a cutar da mijin akwai kishoyin su kuma wanda suke tanadar waɗansu azuman su lokacin da miji yake gurin su shi ne na miji lokacin da ya koma gurin wancan shirya isheta da mushadi da birgima a kan gado akwai matan da su kuma irin wannan tsatsumin suke tanada wani kuma sai ya shigo ya ji ɗaki na warin kashi ko yana warin jaba ko dai yana wari kamar mushi a ɗaki ya tsani matan nan ya ce ta da mishi da kazanta duk wannan akwai irin waɗannan kishoyin da suke irin wannan to muna gaya ma mutane Allah su yi hattara. Mace kam abinda ake so da ita ta kyautata ma miji saboda girman darajar aure fa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mana inda a ce zai yi umurni mutun yewa mutun kaman sa sajada to zai umurni mata ta yi mijin da sajada to amma su mata yin yanzu namu in dai kana so ka gane hankalin matarka kana so ka gane haƙurin matanka kana so ka gane soyayyen da ke tsakaninka da matarka to jarrabe ta da kishiya anan za ka gane matar nan baiwar Allah ne ko baiwar shedan in dai ka jarrabe ta ko da wasa ka ce mata za ka yi mata kishiya to idan matan kirki ce addu'an da za ta yi maka Allah isa ka kawo wanda za mu daidaita amma idan fitinanniya ce da kai magana kishiya sakayin da za ka yi min kenan shekara da shekaru lokacin da na aure ka ma jumfa da yau kake da shi ka wanke ka jira ya bushe sannan yau kuma don ka so ma samun kuɗi ka ce ni za ka yi kishiya za ka ci ma mutunci zan koma gidanmu in aure ba daɗi kam an auro ki abin tambaya kenan wani kuma ta je ta samu iyayenta mun yayin ta su bi bayanta wata mata ta tashi a gidan iyayenta mata huɗu ta samu wata nan ta ce ita ba za ta zauna da kishiya ba wata ta samu mata biyu wanda kuma idan ta samu uwarta lalaciciya ne irinta wanda ta mallaki uba shi abin da ta yi a gida ita ma ta zo ta ce ni kamar da uwana ta zauna ta kadai a gidan ubana ba kishiya ni ma ka zauna ba kishiya in kuma ake sayi a gani duk irin waɗannan yana faruwa to wannan shi ne kankani daga cikin maganan kishi wanda yake kawo ga inda ake shi ya ɗauko asali tun daga kan yayin Annabi Adam ga alherin kishi wata matan ta kan iya ta gyaru ta kwaikwayi abin da wancan ta zo da shi na sabo wanda miji yake so wata matan kuma kishi ya zama mata hallaka dama uku ne ko miji ya ji daɗin rayuwa in ya haɗa mata biyu ko uku ko huɗu ko kuma ita matan ya zama sanadiyan shiriyanta ko kuma ya zama sanadiyan halakanta.
A gaishe ku matasa duk ma da wannan muka kammala wannan shiri na zauren matasa da ya sauka a Jamhuriyar Kamaru. Muna godiya ga matasan na Jamhuriyar Kamaru da wakilinmu Muhammad Rabiu Damba da kuma muryar Amurka da ta saba kawo muku wannan shirin. Sai wani lokaci mun samu dama in Allah ya yarda ma sake dawowa Jamhuriyar ta Kamaru a madadin muryar Amurka. Ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani mako. Wassalamu alaikum.
Yanzu kuma sai sharhin jaridun Najeriya.
Z
Zan fara sharhin jaridar ne da jaridar Leadership. Daya daga cikin manyan labaran jaridar Leadership na cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu zai halarci wani taro a kasar Saudiya na Afirka da kuma kasashen gabas ta tsakiya wanda zai gudana a garin Riyadh na Saudiya. Kakakin shugaba Ahmed Bola Tinubu a jure Ingilali shine ya sanar da hakan ga yan jaridu a fadar gwamnati dake Abuja. Ana sa ran a lokacin wannan taro Bola Ahmed Tinubu zai gabatar da kudurori daban-daban da suka shafi ci gaban Najeriya da ma nahiyar Afirka a wajen taron. Sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran tana cewa matsin tattalin arziki da yanzu haka yake addaban yan Najeriya ya sa yan Najeriya musamman jihohin Borno Taraba suna nemo kansu abinci banda ba shi da tsada domin kaucewa tsadar rayuwa. Binciken da jaridar Daily Trust ta gudanar da ya nuna cewa wayanda ke zaune a wayannan jihohi yanzu haka sun fi mai da hankali ne wajen cin dankalin Hausa da kuma rogo wanda ba su da tsada matuka a kasuwanninmu. A kasarin wayanda jaridar ta Daily Trust ta hirar da su a biranen Maiduguri da kuma Jalingo sun bayyana cewa dankalin Hausa da kuma rogo ya kasance abinci mara tsada a halin da ake ciki yanzu, wanda kuma iyalai da dama suka runguma domin sakawa a bakin salati. Sai kuma jaridar Premium Times daya daga cikin manyan labaran jaridar Premium Times na cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gargadi ministocinsa da su zake damtse wajen gudanar da ayyuka bilhaki da gaskiya, kuma ba haka ba zai sallami duk wani minista da ya gaza cimma manufar gwamnatinsa. Shugaba Tinubu ya furta hakan ne a lokacin wani taro na kwanaki uku irin sa na farko da ya gudanar tare da ministocin NASA. Sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa gwamnatin kasar Amurka ta gargadi Amurkawa da ke zaune a Najeriya da su guji wasu manyan otel-otel da ke Najeriya, inda ta bayyana su a matsayin wasu wurare da ke da barazanar tsaro ga Amurkawa. A cewar sanarwar da ofishin jakadancin Amurka ta fitar, ta gargadi Amurkawa da su yi taka tsantsan tare kuma da boye kansu ta yadda ba za a gane ko su ƴan wace ƙasa ba ne, inji jaridar The Punch. Sai kuma jaridar PM News da ake buga a Najeriya daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka dai wani ka ce na ce ya kaure tsakanin manyan attajiran Najeriya guda biyu, wato Aliko Dangote da kuma Abdulsamad Rabi'u, dukkanin su dai hamshakan ƴan kasuwa ne ƴan asalin jihar Kano wanda kuma sana'o'insu ke kama da juna. To sai kuma ƴan kwanakin nan, inji jaridar PM News, an ga manyan attajiran na musayan kalamu a shafukan jaridar Najeriya, inda kowanne ke zargin dan uwansa da yin zagon kasa ga juna. Tajiran guda biyu dai sun kasance masu kamfanonin da ke sarrafa suga da siminti da mai da kuma kayayyakin abinci. Ƙarshen shirin jaridun kenan. A huta lafiya.
To yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
A jiya Lahadi, sakataren harkokin waje Amurka Antony Blinken ya kai wata ziyarar bazata a Baghdad, inda ya gana da Prime Minister Iraki Muhammad Shia al-Sudani. A yayin ganawa, Blinken ya buƙaci Prime Minister na Iraki da ya gano da hukunta waɗanda ke da alhakin ci gaba da kai hare-hare akan jami'an Amurka a ƙasar ta Iraki, da cika alƙawarin da Iraki ta ɗauka na kare dukkan wurare da ke ɗauke da dakarun Amurkan, kamar yadda gwamnatin ƙasar ta Iraki ta nema. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a jiya Lahadi cewa sojojin Rasha da ke Ukraine na fuskantar wahalhalu iri daban-daban a yakin da suke yi da Ukraine. Rahoton sirri na kullun-kullun da Birtaniya ke fitarwa ya ce sojojin sun koka a yayin wani taro kan harkokin sojoji a birnin Moscow, cewa sun kasance a jike cikin ruwa tun daga ƙasa har sama a tsawon makonni a filin daga, suka kuma kasa hada wuta domin dafa shayi saboda gudun kada sojojin Ukraine su fahimci inda suke. A jiya Lahadi ne ƙauyawan da ke yanki mai tsaunuka a arewa maso yamma na ƙasar Nepal suka ƙone gawawwakin wasu da suka halaka sakamakon wata girgizar ƙasa da ta afku kwanaki biyu baya. Girgizar ƙasa mai ƙarfi ta laƙume rayukan mutane 157, wasu dubbai suka rasa matsugunansu. An dai ɗauki gawawwaki zuwa kogin Beri, inda aka ɗora bisa gadon kara. Masoya da 'yan uwa suka ɗora furanni kafin daga bisani su banka musu wuta.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi. Sai kuma can da rana idan Allah ya kaimu, za a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, 3 kenan agogon Ghana. Kada manta da lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. kazalika za iya likawa shafukanmu na Facebook, X, wato Twitter da Instagram da ma YouTube domin samun labarai da dumadumin su. Yanzu kan a madadin wato Hawwa Sharif da ta ne gabatarwa da kuma Solomon Abodi hada mana shirin sa injiniyan mu Charleston, ni Mahmud Lalo nake cewa mu ne lafiya.